Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 29 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da shan ruwa. Baba Yako makere ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a daidan wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai, za ku je abinda ma'aikata da talakawan Najeriya ke faɗi game da rayuwansu yayin da ƙasar ke bukin cika shekaru 19 da kafuwar ranar demokaradiyya a ƙasar. Akan wannan batu ne kuma za mu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko shin an samu wani ci gaban demokaradiyya a Najeriya ko kuma shin talaka a Najeriya ya sharo mun demokaradiyya. Lambar da za a kira mu a kai ita ce 202-205-6555. Bayan haka kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, sai kuma tasirin azumi. Bayan haka, wato ko kuma kafin ku ji waɗannan duka, sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya na binciken harbi da kisan wasu 'yan sanda biyu da kuma wani mutum na uku yau Talata a gabashin birnin Liège da ke ƙasar Belgium. A wani abu da 'yan sanda suka ce hari ne da wani mutum wanda ke cikin jerin sunayen waɗanda 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci ke sawa ido. Ɗan bindigar ya cika wa 'yan sandan maza da mata wuƙa lokuta da yawa kafin ya harbe su da bindigarsu da safe a wajen wani shago da ke kusa da wata babbar hanya. Kafin ya tsere zuwa wata makarantar sakandare inda ya yi garkuwa da wani a cewar jami'ai. Shugaban 'yan sandan birnin Liège, Christian Beaupere, ya ce dalilin kai harin shi ne auna 'yan sandan, ya kuma ƙara da cewa 'yan sanda huɗu sun jakata. Mai magana da yawon masu gabatar da ƙaran Liège, Catherine Collignan, ta faɗawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa mutum na uku mai tuka babur ne wanda ke kan hanya. Muguwar guguwar Maria ta laƙuma rayukan mutane fiye da 4,600 a Puerto Rico a cikin shekarar da ta gabata, fiye da sau 70 na adadin da gwamnatin Amurka ta bayar, da ta ce mutane 64 ne suka mutu a hukumance, a cewar wani bincike da aka wallafa yau Talata a mujallar likitoci da ake kira New England Journal of Medicine. Abubuwa da aka gano bisa ga wani bincike da aka gudanar akan dubban 'yan Puerto Rico da masu bincike daga jami'ar Harvard da wasu wuraren suka yi sun nuna cewa munanan abubuwa sun faru tsakanin 20 ga watan Satumba da 31 ga watan Disamba na shekarar 2017. Mai da martanin gaggawa da gwamnatin Amurka ta yi akan muguwar guguwar ya sha suka kuma an cicciki shugaba Donald Trump a lokacin da yawancin yankin na Amurka ya kasance ba wutar lantarki na tsawon watanni. Guguwar Maria ta janyo hasarar dala biliyan 90 a Puerto Rico, yankin da dama yake fama da kuma bayan tattalin arziki. Masu bincike sun ce guguwar Maria ita ce ta uku mafi muni da ta janyo hasara a Amurka tun daga shekarar 1900. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa zai kai ziyara birnin New York don tattaunawa akan shirin taron koli tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kim Jong-chol, mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa, zai je New York, a cewar Trump a wani sako da ya rubuta a shafinsa na Twitter. 'Yan sawa'in da suka gabata rahotanni sun ce Kim Jong-chol, mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa, tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar kuma, na tashar jiragen saman Beijing. Kafar yaɗa labaran Koriya ta Kudu, Yonhap, ta ce Kim na shirin zuwa New York gobe Laraba idan Allah ya kai mu. A makon da ya gabata ne Trump ya aika wa Kim Jong-un wasiƙar soke taron ƙolin da aka shirya yi ranar 12 ga watan Yuni. ya kuma ce tsananan fushi da kiyayya da shugaban Koriya ta Arewa ya nuna a wata sanarwa ce dalilin da yasa ya dauki wannan matakin. Amma an ci gaba da zaman shawarwari tsakanin kasashen biyu, ciki har da ganawa da aka yi ranar Lahadi a yankin Koriya inda babu ayyukan soja. A kokarin da ake yi na magance korafe-korafe akan kama wasu mazabakar fata su biyu a ɗaya daga cikin shagunansa, kamfanin Starbucks zai rufe shaguna 8,000 yau Talata da rana saboda horar da ma'aikatansa akan kaucewa nuna bambanci. A watan da ya gabata wasu mazabakaken fata su biyu suka je wani shago a Philadelphia amma basu sayi komai ba. Maimakon haka sai suka fadawa manajan shagon cewa suna jiran wani abokinsu zai same su a wurin. Sai aka umarce su akan su bar shagon har wani ma'aikaci ya kira musu dan sanda aka kuma kama su. Abin da ya janyo zanga-zanga lokuta daban-daban da kuma zarge-zargen nuna wariyar launin fata. Shugaban kamfanin ya nemi afuwa akan abin da ya faru. Ya ce ina mai ba al'ummar Philadelphia da sauran abokan kasuwancin mu hakuri. Wannan ba halalmu bane kuma za mu yi abin da ya fi dacewa. Ba tare da ɓata lokaci ba, bayan aukuwar lamarin, kamfanin Starbucks ya sanar da canjin manufofi, wanda ya hada da barin jama'a su zauna a shagunan ko da ba su sayi komai ba.
Maryam Dauda ke nan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da Najeriya take bukin cika shekaru 19 da kafuwan ranar demokradiyya a kasar, ma'aikatan kasar sun bayyana wasu abubuwa da ya kamata gwamnati ta yi ta yadda talaka zai samu sauƙin rayuwa. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoto da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
Shin akwai wani abu da za a tuna da shi na walwalar da siyasa ta tabuka wa ma'aikata baya ganana da dukkin mulkin soja mafi munin mulkin farar hula ya fi shi inganci? Duk da haka shugaba Buhari ya tuno ayyukan da gwamnatin soja ta abace ta cimma, tararar man fetur wato PTF da shi kansa Buhari ya jagoranta wajen gyara asibitoci, tituna da sauransu. Mafi karancin albashi dai akasari naira 18,000 ne, kimanin dala 50 da ba za su iya sayan buhunan taki hudu da za su wadaci gonar talaka ba. Ga abin da talakan dan siyasa Musa Liman ke cewa.
Mun sani gwamnati ba ta shi kuɗi ta raba ma talaka ba. Amma akwai abin da in an yi shi talaka zai karu. Yau an aka ce an rage kuɗin mai, talaka zai samu sassauci. Yau aka ce an sayi traktoci suka je ƙananan hukumomi, talaka zai san ya samu sa'ida. Yau aka kawo taki, aka ce takin nan ya dawo 3,000 kamar yadda aka sai da shi da. Kaga duk talaka zai san ya samu sauki. Amma babu irin wannan sauki, taki yanzu na kusan 7,000 da wani abu. To ta ina sauki yazo?
Farin cikin ma'aikaci ya gama aiki lafiya da karɓar kuɗin sallama da fansho. Tsohon jami'in 'yan sanda CSP Ado Ibrahim Gabanni ya ce suna rayuwa hannu baka hannu kwarya.
Sai kaga ana ba ASP mai retire wanda ake kiranci superior police officer SPO kenan, ana ba shi 20,000 a wata 25, inspector ana ba shi 15,000 14,000, mai retire ana ba mai anini uku wanda ya retire 30,000 da kyar. Mu ma yanzu ne a matsayin chief superintendent na retire da matakin albashi na 12, amma ana ba ni 35,000 na daka tsalle na koma annuity insurance na African Alliance. Wallahi ba ma iya cin abinci sau uku a gidajenmu.
Shi ko shugaban kungiyar kwadugo NLC Comrade Ayuba Wabba ya ce matukar Najeriya bata daina shigo da mai daga waje ba, to ba za a taba samun maslaha ba.
Shine a matsa ga cewa ana tace mai a Najeriya, ana sayar ma mutane a farashin da ya kamata, kuma duk mutane za su ji dadi domin abin da ya fa muka dauki wannan matakin. Harkan mai da kuma karuwar kudin mai ya shafi komai a Najeriya. Duk lokacin da aka ce mai kudin mai ya karu, kudin mota zai karu, kudin haya zai karu, kudin abinci zai karu, saboda haka ba abu ne wanda zamu yi na'am da shi ba. Shi yasa muka dauki wannan matakan.
Minista gwamnatin Buhari Hadi Sirika ya ce jibgin matsaloli da gwamnati ta tarar take gyarawa, musamman ma da yaki da cin hanci da rashawa da ya jawo shugaba Buhari yabo a kungiyar Africa AU.
A Habasha shugabannin kasashe suka taru, duniya baki ta ce kai ya kamata ma dai ana da wannan bawan Allah ya zama shine gwarzon yakin cin hanci da rashawa na Africa baki da. Kuma ya alƙawarin cewa zai bakin kokarin shi cewa ba wai Najeriya ba, duk Afirka baki ɗaya ma ya ci gaba da wannan yaki da cin hanci da rashawa. kuma kowa kake yanzu ƙarya kake ka je kai irin abubuwan da aka yi da baya a hidda kuɗi miliyoyi ba iyaka yadda aka ga dama kudin al'umma a buɗe babban banki Najeriya Baitul Mali a kwaso kuɗi kullum a sa gidajen mutane a aje duk ga sanan ana kamuwa yanzu a wannan gwamnatin ka isa ƙarya kake kowaye kai a ce ka saci kudin al'umma anaji ana gani
gwamnatin Najeriya dai ta yi alwashin ƙara albashin ma'aikata zuwa watan Disambar bana da yan adawa suka fasara hakan da logar campaign Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
Allahu sarki mai rama roƙon ke sarki gare ka ka taimake ta Najeriya babuwanmu Najeriya
to madalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya kada shafa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga Washington sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu ko karfe 4 ne da minti 40 na rana a nan Washington Yanzu lokaci ne da za ku shirya ku kira mu don ku bada ra'ayoyinku akan ko shin an samu wani ci gaban demokradiyya a Najeriya ko kuma shin talaka a Najeriya ya sharo mun demokradiyya. Kafin wannan lokaci sai a shakata da wannan kafin ku kira.
Ubana ya haife ni be kula da ni ba be bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba baba ne gani nan banda sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan banda sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Yawa muna da kira daga Kaduna waye a Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu baba ya kuma kiri barka
da gaishe ka Alhaji Musa muna saurarin ka
Alhamdulillah kamar da ka faɗa Alhaji Musa Garo ne mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya to Alhamdulillah idan muka dauki wannan shekara uku babu shakka kamar inda Bahaushe yake cewa babu yabo ba za a fallasa ba amma gaskiya al'amari ni na bangaren masu yaba shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari da zaka zo suna ta kocce-kocce a kan irin wa'annan demokuraɗiyya da aka samu na shekara uku da ƙarshe ina don cewa daga
shekara 19 ne ba shekara uku ba
yawa gobe shekara 19
yawa
to idan muka ɗauki wannan demokuraɗiyya an samu ci gaba gaskiya sosai saboda kaga yanzu wannan yancin faɗin baki na ba yanzu nake wannan faɗin kaga demokuraɗiyya ta kawo mana
gaskiya
lokacin so da bamu da damar faɗin ra'ayin bakin mu da kaga gaskiya da muke daga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tunda har za a iya abin nan din mai a Najeriya ya kamata a sauƙaƙe wa mutane kuɗin man fetur din nan a rage musu kuɗi domin idan aka rage kuɗin man fetur akan samu sauƙin abubuwa da yawa a cikin
to mun gode ƙurai Alhaji Musa Ngaro yanzu bari mu je Zamfara wane ne daga Zamfara
assalamu alaikum kuna magana da Yunusa sai dan sada
to Malam Yunusa muna sauraron ka
al hakika ne gaskiya an samu ci gaba a wani bangare kuma ainihin babu magana ciki gaba illa ainihin a cikin misali ko halhalu matsalan kamar ainihin magana tsaro muna wajejen magana ainihin muna wajejen ɗan sado a gaskiya saboda Allah muna zaune kamar ma ba cikin ƙasar Najeriya muke ba don yanda ake kashe mutane kamar ainihin ana kashe ainihin tarmana ana mu a zan hamma mun rasa ainihin abin da za a yi tsakaninmu da Binnin Gwari da Niger nan cikin ɗan sado gaskiya hakikatin amri muna cikin wani hali na kaka na kai amma maganar tsaron da ake cewa za
mun gode ƙwarai da gaske malam na malam Yunus bari mu je jihar Niger wane ne a Niger
kana magana Tijani mai kwarya guda shirin lokacin da Niger
to Tijani muna jinka
ra'ayi na yau
haka.
To ni ra'ayi na yau ina kira ga mai girma shugaban kasa, don Allah abinda aka ce an yi a dinga bincike cewar an yi shi. Dazun ina ji a magana, ana cewa maganar wuta ya inganta tsakaniya da inda nake magana da kai yanzu nan, daga inda nake magana da kai zuwa powerhouse Shiro Loka Gami 30 kilometers ne. Allah ya muku kwana 20 ba mu da wuta, ko kenan ta bai bari shi ba ta wuta. To kuma mai girma yana cewa mutane sun inganta da wuta, duk Allah ya dinga bincike. Yan Najeriya na san Buhari, Buhari ya so mu ji daɗi a Najeriya, ko zuwa lafiya. Abin yana kaiwa mutane haƙƙi, kuma abu babu daɗi. Ba mu so mu faɗa a laifin shugaba Buhari, amma kuma abu ya kama dole. Wannan shi ne kira na Hausa lafiya.
To mun gode ƙwarai da gaske Tijjani daga Niger. Bari mu je jihar Taraba. Wani ne a Taraba?
Ina magana da Sule Jaruma, wanda karamar hukumar Gasol Tsinkiya Sule a Ciyawa, jihar Taraba.
To Malam Sule, muna saurinka.
Muna godiya ga Allah da wannan rana ta demokradiya. Kuma muna ƙara godiya ga baba Buhari game da shanin tsaro. Ubangiji Allah ya taimake shi, kuma demokradiya ta ci gaba gaskiya fi sabilillahi.
To mun gode.
Muna
mun gode. Bari mu je jihar Kwara. Wane ne a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, ina sukar Najeriya. Mai bula kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello,
ba gaskiya demokradiya wani bangare ta ci gaba, wani bangare kuma akwai kuma ba. Dai da muka duba gaskiya ta bangaren hanyoyi da musamman ma wutar lantarki a har yanzu a nan Kwara gaskiya an samu ci gaba, amma a gida yanzu haka a jihar mu ta Sokoto akwai inda an yi sati guda babu wutar lantarki. Kaga abin ya zan kuma baya. Sannan idan muka duba bangaren cin hanci da rashawa.
To har yau dai muna yammacin Najeriya, bari mu je jihar Oyo. Wani ne a Oyo? Malam na Oyo, tsaya da kyau, layinka bai da abin nan sosai. Tsaya da kyau kuma ka cire muryarka. Bismillah.
Daga Ibadan West. Sai Ibrahim bazan fare daga Ibadan.
To Malam Ibrahim bazan fare.
Kuna lafiya?
Muna lafiya. Me ra'ayinka akan batun mu, maudu'in mu na yau?
Wannan na yi ta neman ku ban same ku ba, sai Allah yau Allah ya same ku.
To mun gode ƙwarai da gaske, ka ci gaba da saurare mu. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Yusuf Hussaini ne daga Gasar Local Government Taraba State.
To Malam Yusuf.
To alhamdulillahi, na dade ina neman ku ne ban same ku ba, sai yau Allah ya same ku.
To masha Allah, mun gode Malam Yusuf. Menene ra'ayinka akan maudu'i mu na yau? To ina jin Malam Yusuf ya abin nan layin sa ya katse. Bari mu je jihar Sokoto. Wani ne daga Sokoto Duniya na jin ka?
Oh, sunana Kabiru Sani Maro, soja daga Sabon Birni Local Government jihar Sokoto.
To Malam Kabiru Sani, bismillah.
To mu dai abin da zamu ci ga shekara 19 da aka yi ba yabo ba fallasa. Kuma bakin gwargwado an yi aikin ƙwarai, kuma an yi abubuwan da zai ba su da kyau. Illa yanzu mu roƙi Allah dai, Allah shi ƙara taimaka ma wanga Buhari shugaban ƙasa. Allah shi hidda shi daga kunya daga wasu miyagun abubuwa.
To mu ma mun gode Malam Kabiru Sani. Bari mu je Zuru. Wane ne a Zuru? Wane ne a Zuru? To da alaman Malam da ke Zuru layinka ya katse, za mu nemi ka sake kira, kila ya Allah za ka iya samu ka shigo kafin mu rufe wannan. To muna da wani kan layi. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum sashin Hausa, sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
Okay, muna jin ka.
Ra'ayina na yau ranar demokradiyya shekaru 19, hakika lalle akwai inda aka samu ci gaba, akwai kuma inda aka samu akasi.
Na'am.
Yawwa, to inda aka samu ci gaba kuma shine hakika, idan ka dauki wajen kamar samun wutar lantarki da hanyoyi da gine-gine, wannan hakika an samu ci gaba inda ko ba samu ci gaba ba shine rashin rayukan al'umma da aka kashe a kasan nan wannan abu hakika babu dadi kuma ba abu ne mai kyau ba Allah kiyaye mu Allah ya kare mu
to mun gode kwarai da gaske da Malam Bauchi muka kawo karshen kira mu kuma mun gode ma duk waɗanda suka samu dama suka kira mu kuma ga shirin labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau daga kasar Misira ko kuma Egypt inda shahararren lauyan kasar nan cewa da Bassem Ouaba yace a yau ya kai karar captain din kungiyar kwallon kafa na Real Madrid cewa da Sergio Ramos a kotu tun ya sanar da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da wannan matakin da ya dauka inda a cikin karar yace ya nemi Sergio Ramos captain din kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ya biya Mohamed Sala sanadiyar jimasa a kafadarsa ta hauni da yayi a minti na 20 da soma wasan karshe na Champions League ko club inda suka kasance zakaru a kasashen su na bana wanda ya wakana a ranar Asabar da ta gabata a birnin Kiev na kasar Ukraine tsakanin Liverpool da ta shaka shi a hannun Real Madrid shi 3-1 a cikin karar da lauyan ya kai ya so Sergio Ramos ya biya Mohamed Sala tara ta sama da miliyar 1 na euro ko kuma biliyon 650 na sefa saboda ya kawo zulumi inji sa ga daukacin ɗan kasar ta Misra da ma dan wasar da kungiyar kwallon kafar Liverpool da yake buga ma domin a cewar lauyan wannan yana yuwa ya hana dan wasar shiga wasannin kwallon kafa na duniya na wannan shekara ta bana ta 2018 da za su soma a kasar Russia na da kwanaki 15 masu zuwa har yanzu dai a wasannin da ke nasaba da shiga kofin na duniya an gudanar da wasanni na sada zumunci na atasayen ƴan wasa domin shirye-shiryen shiga kofin duniya inda a ranar Litinin kasar Faransa ta dagargaje kasar Ireland da Chibiu da Nema yayin da kasar Italiya da baza ta shiga wasannin na bana-bana kofin duniya na kwallon kafa ta shahe kasar Saudi Arabia da Chibiu da daya idan muka leka a wasannin tennis na Roland Garros daga cikin wasanni na wasan hannu na tennis mafi farin jini a duniya an da ga abin mamaki inda wadda take rike da kofin na mata wanda ta lashe a wasannin tennis din na Roland Garros na kasar Faransa na shekarar ta gabata cewa da kasar Lithuania Jelena Ostapenko ta shaka shi tun zagaye na farko a hannun kasar Ukraine Katerina Kozlova tun da shekara ta 1968 lokacin da aka rikida da wasannin na Roland Garros na kasar Faransa so kasance ɗaya daga cikin wasanni mafi farin jini a duniya na wasannin tennis wannan shine karo na biyu kawai da aka ga an cire wanda ke rike da kofin tun zagaye na farko bayan abin da ya faru a shekara ta 2005 inda yar kasar Russia Anastasia Miskina ta sha kashi tun zagaye na farko kuma ta fice daga wasannin na Roland Garros na kasar Faransa Haruna Mambago na birnin Kwanni sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Akalla mutane miliyan 815 suna mutuwa a sakamakon matsananciyar yunwa a halin yau. Duk da an samu ragowar mutane kalilan akan adadin waɗanda muka gani a shekaru 10 da suka wuce. Duk da haka yunwa tana kashe mutane fiye da cutar tsida, tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan aka hada su. A ranar 28 ga watan Mayu ne ake mai da hankali akan ranar yunwa ta duniya. Wannan wani yunkuri ne na jawo hankali akan cewa duk da yawaitar abinci a ko'ina a duniya, akwai mutane 21,000 da ke mutuwa a kullum a dalilin yunwa ko rashin abinci mai gina jiki. Mutane ba suna tare da yunwa bane wai dan ba a noma abincin da zai ishi kowa da kowa. A wani rahoto da wata kungiyar wayar da kan al'umma akan yunwa ta duniya ta fitar, ta ce shekaru kusan 30 da suka wuce an samu ƙari mai muhimmanci na noma abinci tare da hanyoyin samun abinci wanda ya taimaka sosai wajen rage yawaitar mutanen da ke tattare da yunwa a ƙasashe masu tasowa daga kashi 34 cikin 100 zuwa kashi 15 cikin 100. Babban matsalar ita ce mutane da yawa a duniya har yanzu ba su da kuɗin da za su sayi ko noma isasshen abinci. Hakika talauci ke kawo yunwa kuma shine musabbabin ta. Akwai yunwa har yanzu saboda kasashe da yawa ba su da kwanciyar hankalin da za su noma abincin. Sannan kuma kasashe da yawa mata duk da ba suke yawancin noman ba, ba su samun horaswa, bashi ko kasar noman kamar maza. Tashi-tashin hankula da tsarin gwamnatoci da ba su ba da ƙarfin gwiwar saka hannun jari a harkar noma, da yadda ba a kula da kasar noman da albarkatun da ke cikin ta. Rashin samun damar ilimin noma, rasa wajen zama ga manoman a dalilin bala'o'i da rashin kuɗi da matsalar tattalin arzikin da ke kawar da ƙananan ayyuka, duk suna taimakawa wajen fuskantar yunwa ga talakawa. Shekaru goma da suka wuce, wani yunkuri a faɗin duniya ya taimaka wajen ragowar yunwa da matsanancin talauci, wanda ya samu ingantacciyar nasara godiya ga yunkurin da cibiyoyi da dama na faɗin duniya da sassan duniya da gidauniyoyi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatoci da suka hada har da ƙasar Amurka. Amma kada mu manta a ranar yunwa ta duniya cewa akwai sama da mutane miliyan 815 da har yanzu suke zaune ba su da abincin da za su ci. Muna da sauran aiki a gaba kafin mu buki ƙirji mu ce babu yaron da zai kwana ba tare da yunwa ba, babu uwar da za ta kwanta da yunwa don ɗanta ya samu ya ci abinci. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga wannan sako na tasirin Azumi.
Sunana Adam Ali Ali. To kun san cewa Ramadan wata ne wanda yake mai albarka, saboda wata ne wanda musulman duniya gabaki daya suke daukan azumi. Kenan wata ne mai albarka wanda mu kanmu kasancewar mu bangare na cikin al'umma matasa, kenan wannan albarka ta shahe mu kasancewar ka musulmi. Ko da Ramadan ko wajen Ramadan wajibinka ne ya zamanto kana da halaye nagari, saboda wanda bai da halaye nagari kenan bai cika ba mutum. Wata ne wanda ya kamata a rinka ma juna gafara, a rinka ziyartar juna, matasa ya zamanto suna karance-karantar littattafai na addini, don saboda su tana tasirin cewa wannan rayuwa wadda kake ciki ta matashi, ko ka huta daga cikinta ka zama babba, ko kuma a cikinta ka rasu, duka iya zauwa. Kenan akwai yanda ya kamata a tahi da yin azumi, kamar kuka ɗauka yanda za a rika zuwa gurin zama na ba da ilimi na Islama, da masallatayya, da sallah, da ziyara, da majuna gafara, da duka wasu aiki wanda ya zamanto na gari ne musulunci yare da su. Kenan akan su ne ya kamata matasa su mai da hankali akan su.
To madalla, Allah ya karba mana. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Gaice masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya na binciken harbi da kisan wasu 'yan sanda biyu da kuma wani mutum na uku yau Talata a gabashin birnin Liège da ke kasar Belgium. A wani abu da 'yan sanda suka ce hari ne da wani mutum wanda ke cikin jerin sunayen waɗanda 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci ke sawa ido. Dan bindigar ya cakawa 'yan sandan maza da mata wuƙa lokuta da yawa kafin ya harbe su da bindigar su. Da safe a wajen wani shago da ke kusa da wata babbar hanya, kafin ya tsere zuwa wata makarantar sakandare inda ya garkuwa da wani a cewar jami'ai. Muguwar guguwar Maria ta laƙuma rayukan mutane fiye da 4,600 a Puerto Rico a cikin shekarar da ta gabata, fiye da sau 70 na adadin da gwamnatin Amurka ta bayar, da ta ce mutane 64 ne suka mutu a hukumance. A cewar wani bincike da aka wallafa yau Talata a mujallar likitoci da ake kira New England Journal of Medicine, abubuwan da aka gano bisa ga wani bincike da aka gudanar a kan dubban 'yan Puerto Rico da masu bincike daga jami'ar Harvard da wasu wuraren suka yi, sun nuna cewa munanan abubuwa sun faru tsakanin 20 ga watan Satumba da 31 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau gabaki ɗaya. Sai kuma da safe za a yi wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa da muryar Amurka. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da kuma Julie wacce ta shirya ta bada umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl. Baba ya ku makiri ne ke sallama da ku. Da yake daga nan Washington sauranmu awa 3:20 mu sharuwa. Sai mu ce ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin.